بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 16 ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 3 ga watan September shekara miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 46 cikin jirangiyan darussa daga littafin السياسه الشرعيه في اصلاح الراعي والرعيه ولفر شيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيميه الحراني الله وبنجي يا غفرت مسا وانا لتافينا ابن تيميه yana karantar da mu ne tsarin musulunci game da harkokin shugabanci da kula da ainihin wato shugabanci din ibn taymiya ya rasu ne a shekara ta 728 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ubangije ya gafarta masa kamar yadda sanarwa ta gabata wadda mun yada ta kafafen sadarwa na zamani irin Facebook da groups din mu na WhatsApp cewa insha Allah a wannan mako daga yau din nan wato daren juma'a zamu dawo da karatukan da muka saba yi zuwa ga tsarin su na gargajiya da aka sani wato zama a aji da kuma yin karatun kamar da aka saba live a maimakon karatukan da muka yi ta yi imanin watanni 6 ko makamantan haka mun ta yin su a bisa tsari na online classes wato yin karatuka ta hanyar wato hanyoyin sadarwa na zamani sakamakon zaman gida na dirshin da al'umma suka yi ta yi biyo bayan yaduwar wato cutar nan da ake cewa COVID-19 ko coronavirus wacce ta firgita al'umma kuma ta jawo koma baya a harkar rayuwa da mu'amala da tattalin arziki da ilimi da addini da zamantakewa da duk wani abu da ya shafi rayuwar mutane a duniya gabaki daya yau kimanin wajen watanni 7 kenan muna fata Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yayi mana wannan bala'i to sanarwa ta gabata aka cewa za a dawo karatun yau za a yi siyasa shar'iyya annan masallacin mu na wato gidan Margayi Alhaji Tsoho dake nan bayan wato garin Mafaka Kaduna a titin gaskiya road dake nan Zaria a Nigeria gobe kuma idan Allah ya kai mu juma'a da yamma zamu fara zamu dawo da karatun mu na fasul Sheikh Al-Albani lil Usul wa bayan sallar asar kenan karfe 4:30 a hall din mu na makarantar Darul Harith Salafiyya makarantar Malal Albani Zaria sannan a jibi asabar insha Allah a dai wannan makarantar Darul Hadith zamu karatun istiqama da safi insha Allah da kuma yamma mu karatun Zadul Ma'ad sannan a ranar Lahadi kuma da safi da asuba mu karatun Alfiyatul Iraqi wadanda ba su ne jerengen karatuka da muke gabatarwa duk mako muna neman Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka ya sa mu dace wadannan karatuka sun dakata sai dan abin da ba a rasa ba wanda mukan yi shi ambu'udin daga nesa to gashi a yau din ma dai a wannan dare na juma'a karatun biyu a bisa yadda aka tsara shi ba sakamakon ruwan sama da hadari da suka taso suka hana wato yiwuwar wannan karatu amma duk da haka sai muka dace mu bari mu gabatar da shi din irin yadda muka saba daga nesa din in ya so in Allah ya kai mako mai zuwa sai a ci gaba daga inda aka kwana wannan abu na daya kenan abu na biyu ina so ne amfani da wannan dama na dan yi ja hankalin kaina da sauran dalibai da sauran masu rayuwa cewa kamar yadda na bayyana din nan a wannan taliki babu shakka haka Allah subhanahu wataala ya kaddara mana waɗannan jarabawoyi a rayuwa to a matsayin mu na musulmi ya kamata mu karbe su da bisa yadda tsarin shari'a ta musulunci ta tanada mun sani cewa Allah yana faɗin ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun da ire-iren waɗannan ayoyi Allah yana cewa shin mutane suna dauka za su ci sun yi imani ne amma kuma ba za a jarabce su ba Allah ya ce mun jarabci waɗanda suka gabace su a cikin hadisi tabbatacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-Imamu Tirmidhi da Ibn Majah suka fitar daga Anas dan Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna izam al-jaza'i ma'a izam al-bala' wato girman sakamako yana tafiya da gurgurdan girman jarabawa ne yace wa anna Allah idza ahabba qauman ibtalahum Allah in yaskaunaci mutane sai ya jarabce su faman radiya falahu ar-rida wa man sakhita falahu as-sukhut Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya karbi jarabawan nan ta Allah sai Allah ya mayammashi da sakamako da yadda din aljaza'u min jinsil amal wanda kuma ya nuna tadewarsa da gazawarsa da rashin hakurinsa yake yadda da abinda Allah ya mishi sai Allah ya mishi da irin wannan tababbiyar tunanin nashi tababban tunanin nashi dan haka shine nake wa kana nasiha da yan uwa cewa mu yi hakuri mu karbi wannan jarabawa a bisa yadda Allah ya mana ita mu dauka cewa kafara ce ga zanuban mu hanya ce da samun dauka babu shakka mutane sun yi asara ta dukiyoyin su da kasuwanci an bata ma dalibai shekarun karatun su yara kanana da manya da kowa mutane sun yi asara bai kankanuwa ba mafi yawan mutane sun shiga cikin halin kunci da yunwa da talauci da rashin sanin makomar rayuwarsu musamman wanda suke aiki a wurare da suke wato kananan wurare ko private organizations ko sana'o'i wanda ba sa yiwuwa idan ba a rayuwa wadda take bin nan wato ta dabi'a to duk waɗannan jarabawar a matsayin ka na musulmi dole ne kai kokari ka sanya zuciyarka cewa eh dama Allah ya riga ya rubuta haka tun fil azal cewa haka sai ya faru da kai sai kai hakuri ka mika wa Allah da arziki da tsiya da talauci duka na Allah ne Allah shi yake kaddara arziki Allah kuma shi yake kaddarawa ya zama ba a samu arzikin ba to wannan tsoro da aka shiga da wannan yanayi baya ga wannan irin rashin hakuri da mutane suka yi kuma ya jawo tazammuri wato korafi yawan yin korafi akan abinda ake ciki da abinda shugabanni suka yi da yi musu inkari wanda shi ma duka ba manhaji ne na gaskiya ba dan haka ina ba kaina shawara ina wa kaina nasiha da sunan uwa cewa mu yi hakuri hakuri din nan shine abin yi a kodin shi mu yi hakuri mu yi hakuri mu yi hakuri Allah ya samu dace to wannan kuma zai kai mu zuwa ga wata magana cewa tsakani da Allah ɗan uwa masu albarka yadda muka amalanci musamman malaman mu ta fuskar wato wannan matsala ta covid ya saba wa abin da ake tsammani daga mafi yawan mutane dalibai nake nufi da mu ustazai da ƴan makaranta da wanda ake cewa ƴan salafiya da ko ƴan izala ne ko ɗan mema mun ta cin mutuncin malamai da zargin su da nuna ba su iya ba da zargin su da cewa ma ba sa san Allah me ya kawo haka na farko zargi akan cewa ai su suka ce mu zabi waɗannan shugabannin da suke shugabanci yanzu gashi nan shugabannin sun zo ba san abin da ya kamata zargi na biyu kuma cewa an zo a magana covid din nan sun ba da fatoyi waɗanda ba haka galibin mu muka so su ba da fatoyin ba muka dinga zargin su da kin Allah da munafici da rashin san addini wanda duk wannan ƙarya ne malami da yake da ilimi kai gama gari ko mai saurari ko wanda ba malami ba ka kai shi san addini ba baka kai shi san sallah ba baka kai shi san Allah ba amma kuma ya kamata ka tana cewa malamin na farko tukuna ba ma'asumi bane sannan kuma dama kuskure ba abin a zarge shi bane dan ya kuskure wajen bada fatawa kuma shi Allah ne ya nada shi cewa ya bada fatawan kai Allah bai nada ka ba Allah bai nada ka ba ya kai wanda ba malami ba su malami sune Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi aza'u bi wa falaw raddu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu min Allah ya ce idan wani abu ya zo na aminci ko tsoro Allah yana zargin mutane sai kawai su je su dinga yayatawa yace da za su maishe shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su maishe shi zuwa ga waɗanda suke majibinta al'amari to da sun da waɗanda suke iya tsamo hukunci da sun iya tsamo shi lahiya lau kaga Allah shine ya ba su wannan mukami na cewa a tambaye su fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun su Allah ya ce a tambaya kuma a yi aiki da abin da suka bayar kuma abin da suka bayar na amsa ya zama shari'a wanda za a yi aiki da shi kuma idan sai kuskure za su samu akalla lada daya to dan me zamu zo mu tatazzammuri muna zargin su muna cewa ba su iya ba ba su ma san me suke yi ba ba ma sa san Allah yahudawa sun siye su duk wannan jama'a ba daidai bane ba daidai bane malami uba ne na ruhinka kamar yadda mahaifinka uba ne biologically na gangar jikinka shi kuma malami uba ne wanda yake kulawa da ruhinka hasali ma shi kanshi mahaifinka na gangar jiki biological father mahaifi na ilimi malami shi ke gaya maka falalar cewa ka bi babanka malamin kware shi zai gaya maka cewa Allah ya ce abi iyaye sunna ta ce abi iyaye to yanzu mukaddara jama'a shin idan iyayen mu suka yanke hukunci zama kuskure a tunanin mu in court a tunanin mu ba dole ne zama alama fi nafsil amri alal waqi ba dole ne zama in reality kuskuren bane amma tunanin mu ne kawai ya suranta mana cewa wannan abun kuskure ne haka muke mu'amalantar iyayen mu dan sai kuskure kamar da mai waka yake cewa innal muallima wat tabiba kilayhima la yansahani idhahuma lam yukrama faqna bidaika in jafauta tabibahu yace waqna bijahlika in jafauta muallima yanzu idan likita ya bada magani sai aka samu kuskure shikenan sai ya ta zargin shi ya zama abunce ce kuce shi baya kuskure kenan tamam malamin ya bada fatawa wanda muke ganin kuskure ce shikenan ya zama abin aibatawa aitacci mai samutunci jama'a wanda irin tunani muke rayuwa a cikin shi babu shakka wannan ba daidai bane ba daidai bane ya kamata mu tuwo mu dawo cikin hayyacin mu mu gane malamai iyaye ne shine mai waka din da yake cewa da malami da likita su biyun idan ba a girmama su ba ba za a ci moriyar nasihar su ba yace in ka raina likita kai ka ji ka bada ciwon ka in ka raina malami sai ka ji ka bada jahilcin ka Allah ubangiji ya sa mu dace Allah kuma ya gafarta mana gabaki daya wannan bala'i kuma na corona Allah subhanahu wa ta'ala ya fishe mu cikin shi lafiya kamar yadda gashi an fara fita mutane sun kuma suna harkokin su sai dai an riga an samu naqasu a tattalin arziki an samu naqasu a tarbiyyar yara da karatun su an samu wato gibi mai fadi a wajen fahimta da ci gaba da karantar da addini da sauran su Allah ubangiji shi kyauta wallahu a'lam to wannan dai a taƙaice kenan kwarai da gaske yan uwa masu albarka to zamu koma cikin karatun mu a darasin da ya gabata wato na 45 mun tsaya ne a shafi na 94 na wannan nuskha ta su malam Bakar Abdullahi Abu Zaid wanda take bugun daru Alamul Fawaid wanda ita ce nuskha da aka buga littafin kamilan li awwali marra aka buga shi complete a karo na farko to mun kwana akan wata gaba wanda nake son da mamaita abu kadan da malam ya fada a baya bayan da ya kawo labarin wato gidan Annabi Lut da abinda matar shi ta kasance tana yi na rashin arziki da gayyato wasu mutanen banza ƴan luwadi da daduro cikin gidansa suna biyan ta kuɗi tana shegantakar ta Allah yace fa anjaynahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat min al-ghabirina Allah yace da shi fa asri bi ahlika bi qat'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'ataka innahu musibuha ma asaba wa cikin sutul hud kenan wacce kuma araf Allah ya bashi wannan labarin Allah ya azabtar da ita da waɗannan daduro din irin azabar da yima waɗancan batattun kafira to sai shi ibnu qayyim ibnu taymiya sai yake yin wani ta'aliki anan cewa duk irin wannan karban kuɗi yana cikin karban kuɗi domin taimako akan sabo da ta'addanci wajibi ne kuma akan shugaba yace wa waliyul amri innama nusiba liya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar shugaba an sa shi ne dan ya umarni da kyakkyawa yi hani daga barin mumuna wa hadha huwa maqsudul wilaya wannan al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar shine asalin manufa da ta sa aka ainihin wato sanya shugabanci fa idza kana alwali yumakkinu min almunkari idan ko ya zama shugaba ya wayi gari shi yake samar da hanya shike ainihin kokarin samar ma hanya na masu barna yadda za su ji su yi barna yace bi malin ya akhudhu ta hanyar dukiya da zai karba kana qad ata bi diddil maqsudi to yayi abu aka san wanda aka zabe shi dan yayi kenan ko aka daura shi dan yayi mislu ma nasabathu ma nasabtahu li aynaika ala aduka fa ana mislu ma nasabtahu li aynaika li aynaika ala aduka fa ana aduka alika yace misalin man nasabtahu li yu'inaka amin nam yu'inaka ala aduka mutun ne ka sa shi dan ya taimaka maka akan abokin gabanka fa ana aduka alika ma sai taimaki abokin gaban akan ka mai gadi ko dan sanda da ka aje dan ya tare ka sai da ma ya hada kai da barayi an cutar da kai bi manzilati man akhadha malan yujahidu bihi fi sabilillah ta'ala fa qatala bihi almuslimina ko kuma wanda ya anshi dukiya dan yayi jihadi da kalmar Allah sai kuma ya amfani da duke sai yaki musulmai to iya nan muka tsaya sai sai su mana magana dan kankani in an tuna a wancan darasin na ambata cewa dan dan kara mana a wasu maganganu kadan game da wannan matsala ta rashawa kenan a takeice abinda yake cewa ar-rishwa ana mishi kasara a ce ar-rishwa ko ar-rushwa ibn al-arabi yana cewa kullu malin dufi'a li yubta'a bihi min yubta'a bihi min dhil jahi aunan ala ma la yajuzu akai fara cikin al-aridatu aridatul ahwazi cewa duk wata dukiya duk wani abu da za a bayar na kuɗi ko wani amfani domin a siye tunani ko a siye services ko a yi adulterating ko a yi compromising don wani zijahin wanda ke rike da wani daraja ko wani mukami aunan ya zama ya taimaki mutane alama la ya jusu akan abin da bai dace ba na karye doka na yin barna na yin fasadi a cikin gwamnati na dire kuɗi ko ba da satan jarabawa ko sakin wani mara gaskiya ko canza hukunci ko canza takaddu ko canza wasu alƙalma duk abin da zai zama dai wanda bai dace ba to shine rashawa aba mutum wasu kuɗi ko mushi alƙawarin wani mukami ko mushi alƙawarin wani cigaba shi kuma yayi amfani da damar da yake da ita yayi wani abu sawarwari ko ya sakaci ko ya canza doka ko ya canza abu duk wannan wanda aka karba malan au khidmatan au fursa aka yace ko aba mutum kuɗi cash ko khidma a mushi wani service au fursa ko aba shi wata dama abinda aka mutum wanda ya zama an mishi ne dan shi kuma amfani da matsayin shi ko mukamin sa shi kuma ya ci amana kasa ya canza doka ya canza gaskiya to wannan sunan shi rashawa mummunan aiki ne daga cikin munanan kaba'ira Allah subhanahu wa ta'ala yayi zargi kwarai ga rashawa kaman fadan Allah da yake cewa ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah a cikin sutar tauba kenan lalle Allah ya ce ya kun doka imani ku sani da cewa inna katsiran minal ahbari da dama daga cikin malaman fada malamai na coci warruhbani da zuhadu wato wanda suke zauna a dir suke zauna a chapel ko a coci suna ibada a abrashiya to la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wadannan suna cin duke mutane da barna wai sudduna an sabilillah suna katange mutane daga hanyar Allah wato ma'anar ya'kuluna amwalan nasi bil batil shine irin abin da suke amsa na haraji iri daban-daban daga masu zuwa cocin su da sunan coci ko da sunan abrashiya ko chapel wato wuraren su na bauta kenan ai ta bada baiko a tattara kudade sai su kuma sai lankwame su sai ga coci ta tara kudi da yawa amma shi wannan shugaba na coci ko pastor ko fada ko rabaran ko wane ne kawai sai kaga ya je ya sai private jet ya gina wani katon gida ya je ya sai shiyoyi ya mai da dukiyar tashi to shine aklu amwalin nasi bil batil aka Allah ya sake cewa tara kafiran minhum yusari'una fil ithmi wal udwani wa aklihimus suhut لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم ربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكل مسوتا الله يتي لبئس ما كانوا يصنعون أتكم ما إله الله يتي كلاك دني ترى كثيرا منهم ذا قد داما دا قتكنس يسارئون في الإثم سنا دا قاوا وزنين سابو والعدوان دا وچ مكة إيدا روا وأكلهم السوت da kuma cin suhutu wato haramu zalunci da bisa makanu ya amurun Allah ya ce Allah wadare da abin da suke aikatawa Allah ya ce laula in hakumur rabbaniyuna yume ya hana wato malaman su dinnan wal ahbaru dan fada fada din su hana su an qaulihimul ism daga maganar su ta zanibi dinnan wa akalihimus suhud da cin haramun da bisa makanu yasnaun Allah wadare da abin da suke aikatawa duk abin da aka kira shi da suna ba sunan bai canza mishi ma'ana sawawan an ce mishi alheri ko alfarma ko kyauta in dai an bayar da niyyar wata manfa'a wacce take ba mai kyau ba to ya zama wato rashawa kenan Allah ya tsare mu ya zama cin hanci bribery a wannan kuma Allah yana cewa innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى كتبه lalle wanda suke boye abinda Allah ya saukar daga littafi na cikin littafin sa suna an san kudi kankani su canza magana Allah kaji shine wato an sarra shawa din a canza har magana Allah. Allah ya ce wadannan ulaika ma yakun nasibu tunim illa nar, babu abinda suke zubawa a cikin su na wannan kudi da suke karba face wuta. Wala yukallimuhum Allahu yawmal qiyama, Allah ba zai magana su ranar alkiyama ba. Wala yuzakihim, Allah ba zai tsarkake su ba. Wala hum azabun alim, sadar azaba mai radi, Allah ka zare mu. Al-Imam Tabari yake cewa abinda yake nufi da yaktumuna ma anzal Allah shine yaktumuna amra risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, suna boye al'amarin sakon manzancin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama. Da haka Allah ya sake ce musu fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Allah ya ce bane na wuta ya tabbata ga masu rubuta littafi da hannun su, sannan su ce wannan ai na Allah ne. Allah ya ce fawailul lahum mimma kasabat aydihim fawailul lahum mimma yaktubun mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksubun. Allah ya ce bane ya tabbata daga abin da suka rubuta da kuma abin da suke samu, domin suna yi ne liyashtaru bihi thamanan qalila, dan sa an shi wani dan kudi kankani. Haka Allah ya sake cewa yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu, suna jin zancen Allah sai su canza shi bayan sun gane me Allah yake nufi. Wannan cikin Bakara kenan. To shi sa da suka yi ta wannan, sai Allah ya gaggauto musu da azaba a nan duniya. Haka Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathira wa akhadhihim ar-riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil. Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu, saboda ta'addanci da zaluncin yahudawa, harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum, maka haramta musu ababe masu dadi wanda da an halasta musu. Allah ya ce wa bisaddihim an sabilillahi, saboda suna tare hanya Allah kafiran da yawa, wa akhadhihim ar-riba da kuma cin riba, wa qadnuhu anhu bayan an hana su, wa aklihim amwalan nas bil batil da cin dukiyoyin mutane da barna, suna cin abin rashawa ba sa wasa da ita. Shi sa kuma inda ga cikin hadisin Abdullahi dan Rawaha da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kishi Khaibar, ya an so zakka da suka da yan so wato khumusi da suka tara mishi wannan dukiya, sai kuma suka ware wani abu suka ce to wannan kuma naka ne. Sai yace ni bana kaunar ku, annabi nake kaunar sallallahu alaihi wasallam, amma wannan rashin kaunar taku saboda kafircin ku ba zai sanake muku adalci ba. Yace ba zan shi dukiya ku ba, ku dai ku bana abin da shari'a ta ce a bani in kai musulmai. To haka suke, za su ci kuma za su yi kokarin duk wanda yake tare da su sai sun yi kokarin su halaka shi. Babu shakka wannan irin zarge-zarge da Allah ya yi wa rashawa da ya nuni zuwa ga barnatta da kasancewarta abinda ta kai mutum wuta, abinda Allah subhanahu wataala zai maka azaba da ita tun a nan duniya, babu shakka rashawa abin ne da musulmi ya kamata ya guje shi, musamman a wannan zamani da mutane suka wayi gari ba sa ganin ta ma a matsayin haramu, da jami'an tsaro da farar hula da malamai da dalibai da masu shirya jarabawa da ma'aikatan kotu da lauyoyi da ma'aikata masu aiki a office da yan scholarship board da ma'aikatan local government masu aiki a gidajen gwamnati, yan siyasa masu aiki a ainihin wato kamfanoni, ma'aikata a wuraren da ake bada social services irin asibitoci da gidajen bada wutar lantarki, masu kula da kamfanonin raba wuta, yan gidan ruwa wata bot, masu zama a fada da duk inda ka je mutane sun wayi gari. In ka je airport ne, in ka je tashar jirgin kasa ne, in zaka sai tikiti ne, in zaka yi jarabawa ne, ko zaka nemi visa ne, zaka duk abin da ka je yi mutane suna nan suna jira a ba su cin hanci. Masu bayar masu ma suna Allah Allah su bayar dan ai musu abin da ya kamata. Kai hatta asibiti wani sai ya bada cin hanci dan kada ya bi layi ya ga likita da ya zo, kuma a tanda za su anshi wannan abin da ya bayar su saka folder din shi a sama. Haba jama'a, ina za mu je da irin wannan bala'i? Ba dole mu shiga cikin dimuwa mu rasa abin da yake mana dadi ba, saboda gaba ɗaya mun riga mun gama lalacewa. Idan laifi ne mutun yayi komai girman shi a kasar nan, to shikenan zai iya ya sai alƙalai ko ya sai lauyoyi ko ya sai ƴan sanda ko ya sai duk wasu jami'an tsaro da ke da kula da wannan laifin, sai a waye gari kamar bai laifin ba. in kisan kai yayi in kuma me zaka iya ganin shi kuma ya ci gaba da yawo a gari kaman wani abu bai faru ba to dole kuma Allah ya jarabce mu da jarabawai iri daban-daban wanda zamu rasa kansu mu zo mai tazargin shugabanni bayan mu ma ba mu da gaskiya ba ma san gaskiya ba kowa baya san laifi idan nashi ne amma yana so a ambaci na wani abinda kuma ya kamata kenan kai laifi abinda ya kamata shine laifi ka gana ka ne inda Allah mai yake cewa duk da laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka garo nawa ne yace duk da wato adabiya mutane laifi tudu ne kowa nashi yake takawa ya gana wani amma ba haka ya kamata ba kowa ya gana shi yi kokari ya kanshi nasiha ya gyara saka ina wa kaina nasiha da sauran ƴan uwa masu albarka cewa mu ji tsoron Allah mu guje mu ansan cin hanci da rashawa akan ko menene idan kowa ya ki karba masu bayarwa ba su daina bayarwa amma me yasa har ake karba ake bayarwa saboda an san ana karba har in aka samu mutum daya ko biyu wanda ba sa karba sai ya yi ta mamakin ko su ba su da hankali ne ko ba su san ciwon kansu bane ko ba su san inda duniya ta dosa bane ko ba a wannan zamanin suke rayuwa ba kauyawa ne za a yi musu wato za a kira su da so many abin nan unprintable names sunaye da dama waɗanda suke ba su da dadi me yasa saboda suna so su tabbata da nazaha su kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah ya kare mu Allah kuma ya sa mu fukatun zakatun to sai mu ci gaba inda malai yake cewa ay waddu khudarika anna salahal ibadi anna salahal biladi wal ibadi bil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar abinda yake bayyana wannan shine cewa wato abin da yake bayyana muhimmancin wannan aiki na shugaba na umarni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna shine anna salahal ibadi lalle samuwar nagarta salahal biladi samuwar nagarta a garuruwa wal ibadi da nagarta a gumbayin Allah bil amri bil ma'ruf wannan yana tabbata ne ta hanyar umarni da kyakkyawa والنهي عن المنكر دكما حني دقبر ممنا فإن صلاح المعاش والمعاد دمن سام النقرتاء المعاش أرأيو الدنيا دعيكي والمعاد دمكو ما لاهرايكينا في طاعة الله ورسوله سام جندد الدنيا دسام جندد اللاهرا دك سنة فارواني إدن أنجسورا الله إذا الله يتيك أفلح المؤمنون للي مؤمنين سر ربوتا كون الربوتا الدنيا دلاهرا tana samuwa ne kadai idan an bi Allah an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yatimu dhalika illa bil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar ba za a samu al'umma suna bin Allah suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai an samu shugabannin su suna umari da kyakkyawa suna hana su daga barin mummuna wa bihi sarat hadhihi al ummatu khayra ummatin ukhrijat lin nas domin a sanadiyar wannan umarni da kyakkyawa da hani dan barin mummuna a sanadiyar shine wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta zama mafi alkhairin al'ummomi gabaki daya qala Allahu ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sai mai kawo aya daga sura Ali Imran Allah ya ce kuntum khayra ummatin bi ma'ana antum khayra ummatin kuntum wannan ma'anar shi antum ba wai kun kasance da can yanzu ba haka ba kamar yadda aka ce wadhkuru id kuntum qalilan ay id antum qalil yayin da kuke da karanci to haka nan ma wannan kuntum da ma'ana antum ne lalle ku kun kasance mafi alkhairin al'umma ukhrijat lin nasi wacce aka fitar wa mutane ibn kasirin yake cewa abinda yasa musulmai suka samu fauzi da wannan albarka shine saboda albarkar qur'ani da ya zama littafi wanda ya mamaye littafin da suka gabace shi ya kuma goge su ya zama shine cikamakin su wannan dalilin ya ba musulmai dama ya zama littafin su yana iya wato dacewa da kowane zamani da kowane irin mutane karkashin haka saka zama su ne mafi alkhairin al'umma kenan idan suna yin wannan aikin da aka saka su na ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari al-imam at-tirmidhi ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku za ku zama wato cikamakin al'ummomi kala daban-daban har guda 70 antum tatimmuna 70 ummatan in ba na manta lafazan ba khay wa antum khayruha wa akthara abinnan wa akramuha inda Allah ko Allah ya ku zama cikon al'ummomi kala 70 wanda ku ne mafi alkhairi a cikin al'ummomi kuma ku ne kuka fi wato soyuwa mafi daraja a wurin Allah daga cikin waɗannan al'ummomi din wasu kuma suna ganin kuntum inna anan tana da ma'anar wato haka sunan ku ya kasance a cikin Allahul Mahfuz wallahu a'lam. Allah yace kuma ha ila in jimalan yace wa qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Lallai a cikin ku a samu wasu mutane waɗanda za su kasance ummatan wasu al'umma cikin ku waɗanda za su dinga ya'muruna bil ma'rufi yad'una ilal khairi suna kira mutane zuwa ga duk wani alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna kira suna umarni dan ayi aikata kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkari suna kuma hani daga mummuna. Iyanan ya tsaya shine Allah yake cewa ta kunu kallabina tafarraqu wa khalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ulaika lahum 'adhabun 'azim. Wa qala ta'ala kuma Allah yace wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal mu'minuna wal mu'minat mu'minai maza da mata ba'dhum awliya'u ba'd sashin su mai jibuntan sashi ne ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar suna hani daga barin mummuna. Wa qala Allah ta'ala an bani Isra'ila malam yace Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa game da bani Isra'ila yake cewa kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun sun waye gari sun zama ba sa hana junan su idan sun yi wani mummunan abu. Al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa inna awwala ma dakhala an-naqas ala bani Isra'ila kana ar-rajulu awwala ma yulqi ar-rajulu fa yaqulu lahu ya hadha ittaqillah. Da annabi ya ce da sallallahu alaihi wasallam ya ce da bani Isra'ila sun kasance farkon sanda barna ta fara shiga cikin suka samu na ƙasa addinin su shine tayin su ya kasance idan ya ga dan uwan shi na yin barna ya gama da shi zai ce mishi kai wane ka ji tsoron Allah ka daina yin wannan abu sai aka waye gari kuma sun mai riƙahu gadan fala ya qulu lahu goban ya ganshi yana yi kuma sai ya kice mishi kuma saboda yana tsoron cewa abokin zaman shi ne abokin cin da shan shi ne makwabcin shi ne suna da wata alaka daga nan sai suka daina yi wa junansu nasiha har bala'i ya durkake su gaba daya. Malamai sun ci sun yi ijma'i akan cewa al'amarin umarni da hani al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to wa'azi kenan da karantarwa da sauransu to yana zama farilla ne wajibi akan wanda yake da taqa gurgurdan taqar da yake da ita wanda ya ji tsoron cutarwa ga kanshi ko ga addinin sa to wannan sai dai ya kaurace mu abin a zuciyarsa shine zai zama cikin adaful iman kenan. Da haka ba wai kowa ne zai tashi ya ce bari ya umarni da kyakkyawa yayi hani da mummuna ba sai wanda zai iya kuma yake da karfin yin haka irin karfin da ake bukata a irin wannan in karfin ilimi ne zama yana da shi karfin zuciya yana da shi in karfin soja ne ko karfin doka to kowa dai gurgurdan karfin da Allah ya mallaka mishi a matsayin shi na shugaba ko malami ko mai rike da wani mukami ko dattijo ko wane ne to gurgurdan haka zai yi wannan umarnin. Idan baba ne a cikin iya gidan shi yake da hurumi idan shugaba ne a iya hurumin shugabancin sa ta fuskar girman kasar sa da irin girman mukamin sa da irin abin da yake da salahiya yake da cancanta ya aikata wallahu a'lam. Malam yace fa akhbara Allah ta'ala anna al'azaba lamma nazala najjal ladina fike na dan tsallake can da yace fa bala ta'ala Allah yake cewa falamma nasuma dhukiru bihi yayin da suka manta abin da muka musu wa'azi da shi an zainal ladina yanhauna anis su'i sai muka tseratar da waɗanda suke wato yanhauna anis su'i suna kokarin hana wa suna hana masu barnan nan su yi wa akhadna alladhina zalamu muka kama waɗanda suka yi zalunci bi azabin ba'isin da azaba take mummuna bima kanu yafsukun saboda barnan da suka kasance suna yi shine malamin tumi yake cewa fa akhbar Allah ta'ala annal azaba lamma nazala najjal ladina yanhauna anis sayyiati sai Allah subhanahu ta'ala ya tsiratar da waɗanda suka kasance suna hana daga gaye barna wa akhadha zalimin bil azabi shadid ya kama azalimai da azaba mai radadi. Wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi as-sabiti wanda yake ya tabbata anna Abu Bakar ni siddiq cewa sayyidina Abu Bakar as-siddiq Allah ya kara masa yadda radiyallahu anhu khataba an-nasa ala minbari rasulillahi sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallama. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yayi huduba akan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a zamanin khalifancin sa, fa qala, yace, ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayata wa tad'unaha ala ghairi mawdi'iha, ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaytum wa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul innan nasa idha ra'u al-munkara falam yughayyiruhu aw shaka an ya'ummuhum allahu bi'iqabin minhu. Wannan hadisin shine hadisi na farko a musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal, domin dama musnadi na farko shine musnad Abi Bakr, kuma wannan shine hadisi na farko a littafin. Aka ba da labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakr ya hawo mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, yayi huduba sai yake cewa ayyuhan nas, ya ku mutane, innakum taqra'una hadhihi al-aya, ku kuna karanta wannan aya, wa tad'unaha ala ghairi mawdi'iha, sai ku dinga sanya ta a wurin da ba nata ba. Wannan ya nuna zuwa ga hadarin mutun ya kalli kawai doren lafazin larabcin alqur'ani yace zai fassara shi da san zuciya, ba tare da ya koma zuwa ga me ya fassaran waɗanda suka yi mu'ayisha suka rayu suna raye ake sokar da alqur'anin, yaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kattar da su alqur'anin, yaya kuma su suka fahimta. Wannan yana da hadari kwarai da gaske, kuma yana da muhimmanci mu gane cewa ba a fassara alqur'ani da ka kawai da na iya larabcin, a'a, dole ka fassara shi da fassaran magabata. To shine Abu Bakar yake cewa na ganku kuna karanta wannan aya kuna sa ta a wurin da ba shi ya dace ba, domin mutane sai suna dauka wai aya ta nufin ne kowa ya ta kanshi alaikum anfusakum, kowa ya ta kanshi ki kyale mutane, wai inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sai na Bakar yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nasa, lallai su mutane, idan ra'ul munkara, idan suka zama suna ganin mummunan abu, falam yughayyiruhu, basu canza shi basu gyara shi ba, aw shaka an ya'ummuhum Allahu bi'iqabin minhu, lallai Allah yana gab da yardar kake su gabaki daya da ukuba da zai musu. Mu hada cewa Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da hadisin na haka Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i cikin Al-Kubra da Ibn Majah da Ibn Hibban, dukkanin sun fitar da shi da isnadi daban-daban wanda tabbatacce ne isnadi ne sahihi insha Allah. Allah ya samu dace. Wannan hadisi yana nuni zuwa ga kamar da muka ambata mata hadarin mutun ya dinga yin magana a cikin addini ba da ilimi ba, ya ko kuma ya dinga fassara Al-Qur'ani ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tsabaragen larabcin shi da tunanin cewa wai hakan kadai ya ishe shi a matsayin wato kayan aikin da yake bukata wajen fassara Al-Qur'ani. Dole sai an jira an ji mai fassara magabata ko ta dace da abinda kake so, to dabi hawani ba, in ba ta dace ba kuma sai ka ajana ka dauki nasu shine tsira insha Allah. Malam ya ce wa jaa wa fi hadisin akhar innal ma'siyata idha khafiyat lam tadurra illa sahibaha walakin idha zaharat falam tunkar darratil amma. Yawa cikin hadisi har ila yau wanda al-Imam At-Tabarani ya fitar da shi a cikin Al-Awsat da Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman, aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal ma'siya, lalle shi sabo, idza khafiyat, idan ya zama a boye aka yi shi ba wanda ya san da shi, lam tadurra illa sahiba, ba za ta cutar da kowa ba sai wanda ya aikata, walakin idza zaharat, amma idan sabo ya bayyana aka yi ilan na ma'siya wanda shi kanshi bayyanawa wani zinubi ne mai zaman kanshi, falam tunkar, ta bayyana da sabon ya bayyana ba a yi inkari ba, darratil amma, za ta cutar da sabon da cutar da dukkanin al'umma. Wannan hadisi al-Imam At-Tabarani ya fitar da shi a cikin Al-Awsat ta hanyar Abu Huraira da Al-Haythami a cikin Majma'uz Zawaid, sai dai a isnadin shi akwai mutum mai suna Marwan ibn Salim Al-Ghifari wanda malamai sun ce maturuki ne, haka nan Baihaqi ya fitar da shi shima da Abu Nu'aymin a cikin Al-Hilya da wasunsu, amma su sun kawo shi ne a matsayin magana wani mutum mai suna Bilal ibn Sa'ad, ba a matsayin hadisi marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Wannan dai magana amma waki ina shedanta cewa barna idan an boye da sauki, amma idan an bayyana to a lokacin ake karantar da wani shi ma yaje, koda ko mai bayyanawan yana bayyanawa ne a matsayin zargi ko yana bada labari kawai, ba wai yana bayyana shi yayi zinubin bane. To ballantana kuma wanda yake bayyana yayi zinubi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin gani yana cewa kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, dukkan al'umma ta kowa zai tsira lami lafiya in banda al-mujahirun. Sai aka ce ya rasulullahi suwane ne al-mujahirun, suwane ne masu shelanta abinda suka yi? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine mutumin da zai zinubi da dare yazo kuma da rana tsaka ya bada labarin abinda yi. To haka ma koda zinubin ba kai kai shi ba, wani ne yayi shi, in ba ko ta maslaha ta shida a kotu ko wata bukata ba, ba daidai bane ka zo kana bayyanawa. Zan yi misali anan ɗan uwa masu albarka da abubuwan da suka dinga faruwa a cikin zaman lockdown din, bini-bini sai kaga an sa hoton wani dattijo ko wani mutum a ce yayi fyaɗe, yayi rating, yayi kaza da sauransu. Waɗannan abubuwa ne abubuwan Allah, wadare abubuwa ne na jin haushi da takaici, abubuwa ne na neman Allah Ubangiji subhanahu wataala yayi mana da sauransu. To amma yaɗa su ɗin a irin surar da mutane suke yaɗawa a Twitter da Facebook da Instagram da wane ne, menene asalin maslahar yaɗawa? Domin a nan da ake yaɗawa a nan wani zai koyi wannan ɓarnar, wani bai da labarinta. Kuma ko tsoron da ake saka ma iyayen yara, irin to yanzu su ma ƴaƴansu na iya zama wato su iya ta'arradantuwa su zama victim na irin wannan la samahallah, wannan tsoron kawai da ka samu mini ka cutar da shi, ka bar shi akan abin da bai sani ba, ya ci gaba da iya abin da yake na kokarin kiyayewa. Babu shakka masu yin wannan aikin mabarnata ne, fasikanci ne, aikin ba abin ayaba bane, abin Allah wadare ne. Amma kuma yaya tashi shi ma to wani laifi ne mai zaman kanshi. Ana ba da labarin cewa lokacin da malam Abubakar Imam Allah ya gafarta mishi yake edita a Gaskiya tafi kwabo, jaridan nan da ake bugawa ta Gaskiya, an zo an kawo labari cewa an samu wani dan sane a wata kasuwar kauye yana yin sane pickpocket. Aka ce a buga wannan labari, malam abin nan Abubakar Imam yace a shi baya ganin dacewan a buga labarin nan. Sauran editoci suka matsa sai an buga, shikenan aka buga labarin. Da aka buga labarin aka ce ran da jaridar ta fito, to a wannan makon an yi sane ba dan kankani ba. So wanda dama yanzu wanda suke da fi qulubihim marad, dama suna da wata cuta a zuciyarsu, sai wannan tasarruf din ya nuna musu cewa ashe akwai hanyar da za su bi wajen su ma su yi barna. A takaice dai babu kiyaye da barna, shi kan shi barna ce mai zaman kan talafi ne, mai zaman kan shi Allah Ubangiji ya sa mu dace Allah shi kyauta. Malam ya ce wa hadhal qismul ladhi dhakarnahu min al hukm fi hududillahi wa huquqihi maqsuda huwa al akbar, maqsuduhu huwa al akbar, al amru maqsuduhu al-akbar huwa al-amru bil-ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. Yace wannan sashen da muka ambata na hukunce waɗanda suke da alaka da haddoji na Allah subhanahu wa ta'ala da haƙoƙinsa, maqsuduhu al-akbar, manufa mafi girma ta wannan sashen da aka ambata, mu sani cewa manufa mafi girma ta wannan sashen da shafi hukunce Allah da haddodin Allah shine al-amru bil-ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. فالامر بالمعروف kaga da shi umarni da kyakkyawa shine mislu sala, kuma umarni da ayi sallah, wazzaka shugabanni su umarni da abada zakka, wasiyam da umarni da azumi, walhajj da umarni da aikin haji, sannan wasadaqa da umarni da fitar da zakka, walamana da yin umarni da rukun amana, wabirrul walidaini da yin umarni da biyayya iyaye, wasilatul arham da yin umarni da sada zumunci, wa husnul ishra ma'al ahli wal jiran da umarni da kyakkyawar mu'amalar rayuwa tsakanin mutum da mutanen gidansa da kuma tsakanin mutum da makwabtansa, wa nahau zalika da ire-iren waɗannan. Fal wajibu ala waliyil amri an ya'mura bis salawatil maktubati jami'a man yaqdiru ala amri, wajibi ne akan shugaba ya umarci duk mutumin da yake da karfin ikon masa umarnin da cewa ya ida sallah biyar din, wajibi ne akan shugaba wannan. Yace wa yu'aqibu tarika bi ijma'il muslimin, kuma wajibi ne shugaba ya dauki dawainiyar yin horo, ba da punishment ga wanda yake wasa da sallah. Kaga mu yanzu a irin wannan zaman da muke rayuwa, shugabannin mu ma ba ruwan su da sallah, inda ba malaman islamiya ba Allah ya saka masa alheri sune kuma ga damu da sallah, ko kuma malamin arabi a makarantar boko shine zai zama shugaban MSS, shine patron, shine ladani a masallaci, shine limami, shike kurara daga hostel a bai sallah. Amma duka sauran mutane babu ruwan su, ko kai sallah ko ba kai ba, babu wanda yake ganin wannan a matsayin issue. Kaga wannan ba karamin fitina bane da bala'i muke rayuwa a cikin sa. Allah ya gafarta malamin Mala Albani Zaria, Allah ya gafarta mishi. Ya kasance yana daukan al'amarin sallah da muhimmanci a wannan cibiyar tashi da hadisi salafiya, wanda ko aiki ake a site, ko da an kwaba siminti wai ko an kwaba abin nan a mixer kankare, mun kira sallah da ce kowa ajeje sallah, kowa ya ajeje sallah. Idan kai arni ne ma kana aiki a site din, sai dai ka je ka samu rika zauna, ba kai saka cigaba da aiki ba sai an gama sallah. Yace mun gwammace kwabar da aka yi ta lalace akan mai asarar sallah. Kaga wannan in ba dai a Makka bane, ba sai da ake irin wannan muhimmancin ba a Makka, wanda zaka ga da zaran kira sallah dole kowa ya bar duk abin da yake ji. Allah ya sa mu dace. To sallah abu ne muhimmi da ya kamata lalle wajibi shugabanni su kula da ita, su san matsayinta, su ba da muhimmanci wajen umarnin shugabannin da ke kasan su, kuma wakilin da ke kasan su da su sallah din. Shine makaranta a bashi na Umar yana cewa umarci bayan Allah da su yi mai ibadar sallah ku shugabanni, idan suka tsare haƙin Allah za su tsare muku naku. Ku fisa su tsare haƙin Allah, idan sun tsare haƙin Allah za su tsare muku naku. Idan ku sun yi wasa da haƙin Allah, faman wa man aba'aha falis ma siwaha abya, wanda ku dai wulakanta sallah to sai ya wulakanta abinda ba ita ba fiye da ita din. Da haka shi ga mutane ba su kula da aikin su ba, saboda ba kula da sallar su ba. Allah ubangiji shi kyauta. Malam ya ci gaba da cewa fa in kana tarikuna ta'ifatan mumtani'a, idan shugaba ya tarar da wasu waɗanda suka ƙi yin sallah, tariku salati, suka zama wata al'umma ce mumtani'a da suke da ƙarfin kare kansu, suna da saula, sun hada sun zama wata kungiya ta yan ta'adda wanda ba sa sallah, ko kutilu, za a iya yakan su bitarkiha, saboda sun ƙi yin sallah bi ijma'il muslimina, malamai sun yi ijma'i akan cewa wajibi ne a yakin su sun dawo sallah. Wa kadhalika yuqataluna ala tarki zakati, kamar yadda za a iya yakan su a bisa barin zakka, was siyami, ko barin azumi irin da Sayyidina Abubakar ya kisa akan barin zakka, wa ghairihima, da wasu abubuwa waɗanda ba waɗannan ba. Wa alastihlali ma kana min almuharramati adh-dhahira almujma'i alaiha, da kuma za a iya yakan su akan sun halasta wani abu da ya haramta wanda a zahiri an sani haramtacce ne, an yi ijma'i akan haramcinsa. Yace ka nikahi zawatil maharim, kaman auren mutum ya aure yarsa ko kanwarsa ko mahaifiyarsa ko gwaggwansa ko makamancin haka, wanda abu ne barna ce kuma haramun ne, kuma kowa ya san haramun ne. Kuma samu suna misali suna lesbianism ko gay, wato suna luwadi ko suna abin nan madugo, sun yi karfi, sun zama wata rindina ko wata jama'a mai karfin iko da junan su, ko wanda suke da makamai, to wajibi ne a yake su dan adara su kan hanya. Malai ce ka nikahi zawatil maharimi wal fasadi fil ardi, da barna a bayan kasa, irin wannan banditry, kidnapping, armed robbery, duk waɗannan suna daga cikin al fasadi fil ardi, kawo barna a bayan kasa, a hana mutane zaman lafiya, a hana mutane tafiye-tafiye, a hana manoma zuwa gonakinsu. Duk wannan barna tana cikin abin da dole ne kuma ta tashi ta yaki masu yin wannan barna, har sai ta ga bayan su ta kashe su, ko kuma ta dawo da su kan hanya madaidaiciya. Wana hu zalika, da wani abu waɗanda suke ire-iren waɗannan. Fa kullu ta'ifatin mumtani'a an iltizami shari'atin min shara'il islami adh-dhahirati wal mutawatira yajibu jihaduha hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillahi bittifaqi al-ulama. Ibn Taymiya yake cewa duk wata kungiya ko wasu tawagar jama'a wanda suka waye gari, suka zama mumtani'atan, sun yi karfi kuma sun tafi an iltizami shari'atin min shara'il islam, sun yi karfi, sun kiyin wata shari'a, sun kiyin wata doka daga cikin dokokin Allah, al-zahira, wanda suke bayyananu, al-mutawatira, wanda labari yazo kwata-kwata yana cewa doka kaza, kaman sallah din, kaman azumi da makamantansu, wannan addini ne sananne ga musulmai, yajibu jihaduha, wajibi ne ga shugaban musulmai ya yaki wannan kungiya ta ƴan tawaye da ƴan taurin kai da fandara, hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah, har sai an maida gaba ɗaya al'amari na addini ya koma na Allah ne bittifaqil ulama male ci gaba ki ɗaya malamin musulunci sun hadu akan wannan magana wa in kana tariku lissalati wahidan idan ko wani mutum ne kwaya ɗaya ki yin sallah faqad kila an ce innahu yu'aqabu bid-darbi wal habsi za mu shi hukuma ta hanyar dukan shi da kama shi a kulli shi ta yi salli har sai yayi sallah wa jumhurul ulama ya ala annahu yajibu qatluhu idan tana amina salati ba'da an yustataba kama yustatabul murtaddu malamai sun hada kan gaba ɗayan su cewa wajibi ne a kashe mutumin da yake yin sallah kuma aka nemi ya tuba yake tuba kamar da ake kashe wanda ya yarda fa in taba wa salla idan kuma mutumin ya ci gaba da sallah ya tuba shikenan wa illa in bai tuba kutila in bai hada aka da kishi yake yin sallah sai a kashe shi wa hal yuqtalu kafiran ko za a kashe shi a matsayin kafiri ne aw musliman ko kuwa matsayin musulmi fihi qaulani akwai zance kala biyu wasu na ganin kashe matsayin kafiri wasu kuma suna ganin kashe matsayin musulmi fasiki wa aktharu salafi ala annahu yuqtalu kafiran da dama daga cikin malaman magabata suna ganin cewa kafiri ne wa hadha kulluhu mal iqrar bi wujubiha wannan fa koda ya tabbatar da wajibcinta wannan magana ce muakkada jiddan akwai sabani da yawa akanta akan shin wanda ya tariku salati kafiri ne ko musulmi hatta a wannan zamanin da muke rayuwa manyan malaman wannan zamani sun yi sabani akan wannan matsala sai Sheikh Al-Albani da makamantan sun tafi akan cewa musulmi ne sai Ibn Uthaymeen su Ibn Baz sun tafi akan cewa kafiri ne matsala ce khilafiya kamar yadda malamin mu Dr. Sani Umar Rijal Lemo Allah ya kara mishi lafiya yake cewa ya ishe kama bala'i ya kai musulmin da ke wasa da sallah idan malamai suna sabani akan wai musulmi ne kai ko ba musulmi bane inda ana so a tabbatar da kai musulmi ne ko ka ba musulmi bane kaga kana cikin wani gareji tukunna daka barin sallah abu ne mai matuƙar hadari mummunan abu ne Allah ka tsare mu wa aktharu salafi ala annahu yuqtalu kafiran mafi yawan malamai sun tafi akan cewa za a kashe shi a matsayin kafiri wa hadha kulluhu mal iqrar bi wujubiha kuma wannan fa duka a matsayin yayi tabbatar da wajiba ce amma ya ce shi ba zai yi ba ce ni na san sallah dai dole ce amma ba zan yi ba ba za ka yi ba zan yi ba an da kai yaki sai a kashe shi to sai kace to an kashe musulmi ne ko ko an kashe kafiri domin akwai abin za su biyo bayan an kashe shi musulmi kaga za a rufe shi a makabartan musulmi za a mai wanka a mai sallah kuma akwai gado tsakankanin shi da magadan shi da suka biyo bayan shi idan ku an kashe matsayin kafiri ne waɗannan rawabit din da sun yanke ba za a rufe shi a makabartan musulmai ba sannan abin da ya bari na dukiya musulmai ba za su gada ba bisa magana mafi ainihin wato inganci wa amma idza jahada wujubaha fa huwa kafirun bi ijma'il muslimina idan ko yayi musun gaskiya yayi musu yace bai yadda sallah dole bace to wannan shi dama kafiri ne da ijma'in malaman musulunci haka mare yace bai ijma'in musulmina wa kazalika man jahada sa'iril wajibati almadhkurati haka nan wanda ya musa ɗaya daga cikin nawabun da aka ambata azumi zakka ko aikin haji kuma kamantan su ya musanta yace ƙariya ne wa fi'il muharramati ko ya ainihin wato okay wajibati wa kadhalika man jahada sa'iral wajibati almadhkura wal muharramati allati yajibu alqitalu alayha ko ya yi musun abubuwan da suke wato ana iya yaki a kansu yace to irin wannan fa al-uqubatu ala tarkil wajibati wa fi'il muharramati huwa maqsudul jihadi fi sabilillah yau mutane a dandana mutane azaba kudan su akan bukin yin wani wajibi da aikata haramun shine daman manufar jihadi me yasa ake yakan kafirai saboda sun ki aikata abin da yake wajibi a kansu na tuba su ba Allah kuma suna aikata abubuwa na haram na kafirci da fasikanci da barna da sauransu wannan shi ya tirsasa a yaƙe su dan a dawo da su kan hanya madaidaiciya huwa wajibun alal ummati bittifaq kuma jihadi din da dawo da mutane kan tafarki madaidaici wajibi ne akan al'ummar musulunci bittifaqi da haduwar malamai kama dalla alaihi alkitabu was sunnah kama yadda Qur'ani da Sunna suka nuna wa huwa afdalul a'mali kuma shi jihadi shine aiki mafi falala daga cikin ayyuka daban-daban da mutum zai yi kamar yadda hadisi suka tabbata akai da dama kala daban-daban insha Allah zamu zo mu ji su a karatu na gaba insha Allah zai kawo mana maganganu akai da hadisi da sauransu saboda da lokaci ya kure zamu saurara ana insha Allah sai Allah kai madarasi na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته